Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a free zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu a yunkurin shawo kan rikici da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya kada kuri'a akan azan laifin yiwa majalisar rashin da'a kan Attorney General William Barr game da kin amincewar ma'aikatar Shari'a ta baiwa majalisar tarayya. Cikakken bugun rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan kurasha ta katsalandar a zaben Amurka na shekarar 2016. Kwamitin ya kada kuri'a ne kan jam'iyya inda masu neman azan laifin akan ba suka samu rinjayi da kuri'u 24 bisa kuri'u 16 na waɗanda ba su da ra'ayin hakan. Kafin kada kuri'an a jiya Laraba, fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ba shi da wani abin yi illa ya yi amfani da alfarmar da doka ta bashi ya hana bada abubuwa da kwamitin ya nema a cikin sammaci da ya baiwa fadar White House din, abinda sakatariyar harkokin 'yan jarida Sarah Huckabee Sanders ta kira wuce gona da iri da nuna iko da shugaban kwamitin na bangaren Republican Gerald Nadler ya yi. Ta ce fadar White House da Attorney General babu wanda zai mutunta bukatar Nadler da ya saba wa doka a cikin su. Lauyan shugaban kamfanin fasahar sadarwa na kasar China ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa Meng saboda wasu kalamai da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a baya. Babbar jami'ar kudin Huawei Meng Wanzhou ana mata daurin talala ne a kasar Canada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga Amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara. Meng da lawyerta Scott Fenton sun bayyana a gaban kotu a Vancouver a jiya Laraba. Fenton ya ce kalaman da Trump ya yi a baya cewa zai shiga cikin batun Meng inda hakan zai taimaka wa shirye-shiryen ciniki tsakanin Amurka da China, lamarin da lauyan ya ce zargin da ake yi wa Meng na siyasa ce kawai. Fenton ya kira kalaman na Trump da barazana da kuma lalata tsarin doka da oda. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a kasar Mozambique suna nan suna aiki ga dangadan domin shawo kan barkewar cutar kwalara a kasar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Kenneth da ta yi barna a watan da ya gabata. Kenneth, mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta afkawa kasar cikin makonni 5, ta lalata asibitoci kana ta lalata aikin raba ruwa a kasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kiyasta akwai mutane kusan 100,000 da 90,000 da ke bukatar taimakon magani ko kuma suke kan hadarin kamuwa da cutar a Mozambique, in ji mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stefan Dujarric. Kada ta afkawa Mozambique ne yayin da kasar take fama da barnin da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi mata, wacce ita kuma ta afkawa yankin tsakiyar kasar makonni kafin Kenneth. Guguwar Ida ta lalata birnin Beira mai tashar jirgin ruwa ta kuma kashe mutane sama da 1,000 a kasashen Mozambique da Malawi da kuma Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump ya takabawa Iraq takunkumi a jiya Laraba sa'o'i bayan da shugaban Iraq din ya ce ya janye daga wasu bangarorin yarjejeniyar kasashe shida masu arzikin man fetur. Trump ya faɗa a wani umarnin shugaban kasa da ya fitar a jiya Laraba cewa akwai sababbin takunkumai da aka dora wa Iran wanda ya haramta mata fitar da duk wasu nau'o'in karafa da suka hada da baki da fari da kuma jan karfe zuwa kasashen waje, wata hanyar da Iran din tafi samun kudaden shiga. Takunkumi da Amurka ta dora wa man Iran wani babban al'amari ne da ya mummunan tasiri akan tattalin arzikinta. masana'antar karafai a Iran babbar kafa ce da ke samar wa kasar kudade. Trump ya faɗa cewa matakan da muka dauka akan Iran sun hana ta samun kudade da take tallafawa ayyukan ta'addanci saboda tattalin arzikin kasar na kan hanyar rushewa. Gwamnati ba ta da kuɗi, kana kuma ana fama da tsadar rayuwa.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Bari mu bude tattar rahotannin namu a kasar Kamaru, inda hukumomi ke kokarin shawo kan tashin hankali da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen Turancin Ingilishi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Moki Edwin Kinzeka da Muhammad Babali ya fasara zai kuma gabatar.
Hukumomi a jamhuriyar Kamar sun ce ƴan awaren da ke arewacin kasar masu magana da Turancin Ingilishi da kuma mayakan kungiyar Boko Haram 165 suka mika wuya dan radin kansu a cikin watanni biyu da suka gabata, yayin da ɗaruruwan ƴan awaren suka ce sun daina tada ƙayar baya. Amma yayin da Moki Edwin Kidzinka take hada mana rahoton daga babban birnin kasar Yaounde, akwai tambayoyi akan cewa ko waɗanda suka mika wuyan su ne hakikanin ƴan ta'addan ko kuma ƴan awaren masu magana da Turancin Ingilishi. Sojojin kasar Kamaru da kuma wasu kungiyoyi da suke goyon bayan gwamnati suna ta tura wani hoton bidiyo a satin da ya gabata da ake zaton tsohon shugaban mayakan ƴan awaren ne mai suna Yannick Kawa. Faifayin bidiyon ya rabu gida biyu, bangare na farko yana nuna Kawa yana cewa ba zai daina bawa mayakansa umarni don su murkushe sojojin kasar ba. Bangare na biyu ya nuna Kawa yana fadawa taron jama'a cewa wata kafar yanar gizo ya shawo kansa da ya mika wuya ga bataliyar sojoji masu saka baki da sauri.
I was in court with one man online, started encouraging me, then I decided to.
Akwai wani mutum da nake magana da shi a yanar gizo, shi ya fara karfafa min gwiwa, sannan na yanke shawarar na mika wuya da kaina zuwa bataliyar sojoji masu saka baki da sauri. Tun daga ranar har zuwa yau ni entacce ne. Kwamitin kwance damara da sake haɗin kan ƙasar Kamaru, wato NCDDR a takaice, ya ce Kawa yana ɗaya daga cikin mutane 165 na ƴan awaren da ke arewacin ƙasar masu magana da Turancin Ingilishi da kuma mayakan kungiyar Boko Haram waɗanda suka mika wuya tun a watan Maris da ya gabata. Shugaban kwamitin kwance damara da sake haɗin kan ƙasar Kamaru, wato NCDDR a takaice, Francis Pai Yango, ya ce mutane 50 daga cikin mayakan daga yankunan Kamaru guda biyu suke waɗanda suke magana da Turancin Ingilishi, yayin da 109 daga garin Mora suke wanda yake kan iyaka tare da Najeriya.
The numbers may seem small, but I think we are doing a lot.
Adadin zai iya zama kaɗan, amma ina tunanin muna iya ƙoƙarinmu, saboda idan ka ƙara akan wannan adadi da muke da shi, muna da ɗaruruwan waɗanda suka ajiye makamansu. Muna tafiya a hankali ne domin mu ɗauke su zuwa wannan cibiyar yanzu. Za mu mai da su can da zarar an ɗan ƙara samun sha'anin tsaro ya inganta. Yango ya faɗa da yawa daga cikin waɗanda suka mika wuyan suna wasu gurare da ba zai bayyana su ba saboda dalilin tsaro. Kin yin cikakken bayani ya ƙara jefa shakku akan bayanan gwamnati. Joshua Medong na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kamaru da suke saka ido ya ce zai matukar wahala cewa ka yarda da waɗanda suka mika wuyan na ƴan awaren da kuma ƴan ta'adda. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƴan fashi da makami da suke tare manyan hanyoyi suna yin sata, kisa, garkuwa da kuma kwacewa fararen hula kuɗaɗe. A cewar Maduwan, gwamnatin Kamaru ta ce akalla mutum 1000 suka mutu a cikin shekaru 3 a rikicin ƴan awaren, yayin da Boko Haram suka kashe sama da mutum 1,500 tun lokacin da suka fara tada ƙayar baya shekaru 9 da suka wuce.
Ga gaida Babadiya, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila akan harkokin da suka shafi mutane masu nakasa a kasashe masu tasowa. Nine Sule Mumuni Barma. A wannan karan shirin nakasa ya bakunci garin Kano a tarayyar Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ya tantauna da Aminu Ahmad Tudun Wada, mai aikin kera keken guragu, sana'ar da ya koya da nufin samarwa guragu sassauci akan maganar kai da kawo. Bayan da ya lura cewa larurar kafafu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hanawa na kasassu samun ilimi, ko da yake kafin ya rungumi wannan sana'a bakon shirin ya fara ne da kasuwanci. To amma ku bari ku ji yadda aka yi ya haɗu da larurar da yake fama da ita.
A lokacin da na haɗu da wannan nakasa, ina da shekara uku. Allah ya sa na samu wannan nakasa ta kafa. Babana ya yi alwalara da magariba zai tafi masallaci. Sai aka mun alwala, sai ya bani buta ya ce to kai gida da ka zo mu tafi masallaci. Ina shiga zaure sai na yanke jiki na faɗi. Ina faɗuwa na kama kuka. Ya taho daga kofar gida ya zo gurina. Babata ta taho daga cikin gida ta zo gurina. Ban dai daina kuka ba, ta karbe ni, shi kuma ya haƙure ya tafi masallaci. Karshe dai haira daga masallaci ina kuka. A wannan lokaci gari ya waye, aka ɗauke ni aka kai ni asibitin Murtala. Daga asibitin Murtala a wannan lokaci da safe ana sa na aboki baho za a yi mun wanka, aka ga kafata ba ta shurawa. To shi babana ya ce to ku zo mu tafi asibiti. Aka kai ni asibitin Binni. Daga asibitin Binni Turawa suka yi iya kokarin su. To lokacin Dala Orthopedic, wato asibitin kashi na Dala, Turawa ne suke aiki. Babana daga nan ya sake dauka ta, aka ce aka tafi da ni asibitin abinnan Dala. To lokacin Turawa ne su ne suke yi wa mutane operation menene diddi aka yi iya kokarin da za a yi a ga na samu tashi. Allah bai yi ba, babana dai duk inda za a shiga, babata da bokaye da malamai da duk inda za a shiga aka yi iya da inda za a shiga. Karshe dai aka hakura aka bawa Allah. A ta wannan
tun a wannan lokacin dama kafofin duka biyu ne, ko kuma a ɗaya ce ta fara kuma daga baya ɗayar ma ta tabu?
Kafofi na guda biyu ne, saboda a tsuguna nake tafiya, duk wanda yake kallon talabijin ko yake wani abu zai dinga gani na. To a haka na samu kaina a gurguntar, bana iya tashi, saboda a lokacin akwai cututtuka kamar guda hudu wanda gwamnati da ma'aikatan lafiya duk sun mai da hankali a kansu. Saboda a lokacin akwai kuturta, akwai ɗan rani, akwai kurkunu, akwai ƙazuwa. To duk ana ganin wasu ciwuka ne waɗanda suke damun mutane a ido ƙarar ana kallo. Amma a lokacin ana amfani da cewa duk wanda yake da larura irin wannan tamu ta folio, wato sai a ce ai shan inna ne, wai su isko kai ne, ko ka je gindin bishiya kuka, ko wani abu, ko ka taka wani abu, ko ka taka aljani, shi ne ake taba. Ba a gano cewa wata cuta ce ta daban wacce ake sha a ruwa ko a iska ko a wani ba ta zo ba. To shi ne dalilin.
Yaya rayuwarka ta kasance musamman kana matakin yaro, batun makaranta da sauran abubuwa? An yi makaranta ne?
Eh, na fara makaranta primary ta farko. Ina fara zuwa to da babana ya tashi daga unguwar da muke
nan. Bayan kai shekara kamar nawa?
Na yi shekara kamar shida. Ina da gurguntar. To abokane na waɗanda muke wasa da su wasan ƙasa da sauransu, aka je aka zuba su a primary, ni ma aka haɗa da ni. To waɗanda suke ɗauka ta a baya, muna tafiya makaranta da rani gane nauyi, kuma muka tashi daga gidanmu kusa da makaranta, muka koma wani guri mai nisa tsakanin makaranta da gidan. To sai ya zama yaran ba sa iya ɗauka ta zuwa makarantar primary din da sauransu. To anan na samu matsala na ci, to ni yanzu shikenan na hakura kenan babu karatu. Sai na gano kirkira a lokacin, nace to saboda Allah ina ganin babu abinda ya hana ni zuwa makaranta da na girma. Sai na gane babu abinda ya hana ni zuwa makaranta sai rashin keke na guragu wanda za su tuka su je ma'azzu zamana suna da kafa za su iya zuwa. To daga nan ne nace to ni kuma zan yi maganin keke.
Bayan wannan lokacin da ka daina zuwa makaranta saboda lalurar rashin abin sufuri, yaya rayuwa ta kasance?
Rayuwa da ta kasance sai na zamana cewa na zauna a kofar gida na kama trader, hakan nan in je kasuwar kusa da ungomu in dan siyo abubuwan da zan iya siyowa in zo in kasa, ko kuma in wani za shi kasuwa in bashi cewa siyo mun maganin sauro, siyo mun alewa, siyo mun dai wani abu da dai din naga ana siyarwa yara suna siya, sai na dinga irin wannan harkar kasuwancin. A haka na kasance na iya kasuwanci, sannan da na gane cewa ai rashin keke ne ya hana ni, to sai ne wata zuwa makaranta inda zan ci gaba da karatu.
To zuwa yaushe ne ka dinga yin wannan trader, kuma ta kai wannan mataki, misali wannan saye da sayarwa da kake na kayayyakin masarufi?
Kayan masarufi da na dinga saye da sayarwa, na fara yin saye da kayan masarufi tun 1978 da 7. To na fara yin wannan ina yi har sai da ta kai
kana dan shekara wajen 17.
Ina da wajen 17. To a lokacin da na fara yin wannan ina sana'ar, tunda na je ina koyon aikin kafinta a wurin wani babanmu, wani professor a unguwarmu. A lokacin ban fara kasuwancin ba, to ina zuwa gurin wani tsoho yana harkar kafinta, saboda duk ƴaƴansa abokane na ne. To da nazo nake son zan fara kasuwanci, sai nace masa baba ina son za a yi man dan karamin shago haka kes, ina son zan fara sai da kaya daidai shagon duk mutumin da ya san tabarmar leda karama mai kafa 6 din nan bai kafa 4. To daidai yanda yayin shagon kenan, kuma a lokacin abinda na bashi cewa ya kawo naira 15 in siyo wasu kaya in hada maka wannan shagon, na siyo ya hada mun. Ina nan ina kasuwancin daga 1977 har nazo da 8, kai har nazo da 83. A lokacin ina kasuwancin sai da na kai ina da babban shago a unguwarmu a nan Tudun Wada, ya zama na katon shago ina sai da kayayyakin masarufi. Na je kasuwar Sabon Gari ma na siyo kaya, saboda a lokacin da aka canja min babban shago sai da ne aka yi min kanta 4 wanda in na siyo kaya yau to sai gobe zan kasa su. To amma da wani lokaci ya zo aka ce a rushe shaguna, a rushe kyasa-kyasai, to a lokacin kuma sai ya zama nan kuma sai na daina wannan harkar, sai na koma yin kere-kere. Na ce to ina da wani tunani kwaya daya, guro ni rashin keke ya hana ni in ci gaba da karatu, in karasa primary na, bare in tafi secondary, bare in tafi jami'a. Sai na ce to tunda na gano keke ne ya hana ni tafiya, kuma ana haihuwa guragu ba ba a haihuwa su ba, me zan yi wanda zai sa guragu su sami keke saboda su ji dadin tafiya makaranta, kada su ma su sami kansu kamar yanda na samu kaina ba ke karasa primary ba, bare in shiga secondary. Sai na ce keke zan zo in fara kerawa, tun ina zuwa na hangi masu yin keke a Kano a lokacin mutum biyu ne. Akwai wani mutum ana ce masa Kwalle, da a Sabon Gari yake yi a Ila Road daidai bayan bankin Inyamurai, ya tashi daga nan ya koma Dakata. Akwai wani dattijo da yake yin sa a Jakara, sai ai wata 6 ka bada kudin keke naira 100 ko 200 ba a gama maka keke ba, sai ai wata 6 ba a kare maka ba. Nace to idan wayannan mutanen guda biyu suka mutu a Kano, to yaya zamu yi? Saboda haka kaga ba mu da wani wanda zai muna, sai muka koma muka ce to dabarar da ya kamata yi, muka je muka sai keke guda ɗaya muka yanyanka shi, muka zo muka dinga gwada shi da ni da akona, ana ce masa Abdullahi Bako, da akona ana ce masa Muhammadu Gumal, da akwai Gani, akwai Muhammadu Sa'idu, wato Muhammadu Keti, muka taru muka ce akwai wani Ibrahim Malumfashi shi ya rasu, muka zo muka haɗu muka ce ku zo fa mu dage miwa kanmu abin hawa, da muka yi keke na ɗaya a Kano a nan Katsina Road daidai wajen abin residential hotel, muka samu wani Inyamurai a guri muka ce masa muna so za mu haɗa keke na guragu, ya za mu, ya ce ku zo ku zauna. Duk ina abin da kuke so ku yanka ku zo, zan ba ku dama, in za ku iya yanka ku yanka, in ba za ku iya ba ku zo ni zan yanka muku ku yi mashamaɗin.
Shi me yake
shi walda?
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Ibrahim Kori da bakon shirin na kasa Aminu Ahmad Tudun Wada. Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya.
To a gaida malamai sai kuma rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana a wannan mako.
Jaridar Ghana Times da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ayyuka 81 karkashin shirin gunduma daya masana'anta daya za su so ma aiki kan karshen shekarar nan. Ministar masana'antu da trader ne ya faɗi haka. Ministar na masana'antu da trader Mr. Alan Kojetremantin ya ƙara jaddada aniyar gwamnati na gabatar da wannan tsari na gunduma daya masana'anta daya kan karshen shekara ta 2020 game da abin da yace aiki na ci gaba cikin tsanaki kuma kan karshen shekaran sama da irin waɗannan masana'antu 100 za su so ma aiki yanda duk iyan Ghana za su tabbatar da cewa gaskiya ce ba yaudara ce ta siyasa ba. Kungiyar Karago wato TUC ta nuna rashin jin dadin ta ga kungiyar ma'aikatar masana'antu da kuma kasuwanci wato ICU. Jaridar ta ce kungiyar Karago wato TUC ta nuna rashin jin dadin ta game da halayyar shugabanni da wasu mambobi na kungiyar masana'antu da kasuwanci na kasan nan yayin faretin ranar Medi. A wurin wannan fareti ana nakira wasu ma'aikata da ake zato mambobi ne na aita wannan kungiya suna dauke da kwalaye da an kan rubuta a cikin su. Dr. Bakai ne babban magatakarda mafi muni wanda kenan bai gabatar da aikin da ya kamata ba a tarihin ita wannan kungiya ya ta Kadago. Kungiyar ma'aikatan trader na wahala karkashin shugabancin ka a cikin wasu abubuwa da sun kano na damuwar su ga shugabancin na kungiyar Kadago. Da yake jawabi ga wani taron manema labarai a nan Accra jiya Dr. Yauba babban magatakardan kungiyar ta Kadago ya yi kira ga ita kungiyar masana'antu da kasuwanci da maza su fito su nemi afuwa ga manyan baki a wurin taron da sun kada da shugaba Nanado Dankwa Akufo Addo da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaita cewar jami'iyar NDC ta yi amai ta lashi akan rajistan kadin nan da ake cewa Ghana Card wato katin shaida na zama dan kasa kenan, tana mai kira ga mambobinta da su shiga adama da su a atisain. Jaridar ta ce babban jami'iyar adawa National Democratic Congress wato NDC tana mai kira ga mambobinta da shiga adama da su dangane da wannan atisayi na rajistar katin na dan kasa bayan an kama wasu jami'ai na hukumar ta Ghana ƴan kasa NIA kenan suna rajistar mutane a cikin dare. Jami'ira wacce tun farko take da matsala da tsarin rajistar ta yi kira ga mambobinta su kauracewa atisayin yanzu dai a wurin wani taron manema labarai a nan Accra muƙaddashi babban magatakardan jami'iyyan Mr. Peter Tukuno ya yi kira ga mambobi da su shiga gadan-gadan adama da su wurin rajista na katin shaidar ɗan ƙasa. Da wannan kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Redwana Lamuk Jara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne na ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan gode ne ma Kristocin jihar Kaduna da suka je suka ziyarci ƴan kasuwan garin Kaduna saboda a rage kaya wa masu azumi samu sauki. Lallai wannan ziyara da suka kai na a rage kaya domin a samu sauki a azumi sun cancanci yabo kuma haka ake so. Wannan zai kawo haɗin kai. Lallai muna godiya a gare su su ci gaba da yin haka domin shi zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai. Daga ƙarshe kuma muna fata musulmai za su yi addu'o'i a wannan wata domin a samu zaman lafiya a Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa murya America mai magana Bello Alali Unguwa Hassan da local government of Nigeria. Yau ra'ayi na ya karkata ne bisa gariya ɗan Niger jaje alhakikanin gaskiya son jama'a sai gwamnatin Niger. Saboda alhakikanin gaskiya inda aka ce shugaban ƙasa ya tsaya ya kaddamar da ainihin tsayawa su jajanta a yi wa a yi karɓar ta'aziyya na kwana uku ya dace ga mutum 60 a Najeriya mutum 160 don sun mutu ko 260 don sun mutu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda kama ɗaya suka shi ƙasashen yammacin Turai ƙasashen Laraba wurin taron tattalin arziki. Sai ya za a tara ma arzikin in an tara babu kowa ana tara mutane arziki. Alhakikanin gaskiya abin da aka faɗi sai an ga soyayyar balata take sai ta ga soyayyar hatsi da mai hatsi shi ne Buhari ke yi wa talakan Najeriya. Kuma muna yi mai roƙon Allah. Allah shi gwada mai ya sauka lahiya. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji sarkin sarauta in dai soyayyar kuɗi na yaka zuwa ƙasashen yammacin Turai Allah shi kawo wanda ka bincikin shi duk abin da ya fara sai an kwalkwalo shi. Saboda muna ganin abubuwan da Buhari ke yi ba san talaka ba ne. A ce ana kashe mutane ƙasar ta kana zuwa taron tattalin arziki kana zuwa hutu ai ba ba sai kare don habshi wannan kai ne shi ciwo bai yi ya a sai kare don habshi kai ne shi ciwo talakan Najeriya su tsaya tsayin baka su zabe ta ta kama yawon ta kafi ka tainan ka tainan bari ba kadiba mutum 100 mutum 60 na tunka mutum Najeriya Niger amma gwamnatin su ya jajata mu talakawan amma mu kaji abin da ake gani kullun an tare wanga kullun an kama wanga kuma ka sai makamai a ce Buhari na son talakan Najeriya.
Kafin mu karkare ga tsarabar watan Ramadan.
Assalamu alaikum, ni ne Sanusi Ahmad Kutama shi dai azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwar alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa ƙarshensa. To wannan shi ne azumi wanda Allah ya wajabta wa musulmi, wajibi ne matuƙar yana da lafiya matuƙar yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar Ubangiji. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو وجب تامك أذني كما يدعك وجب تاشي قوة نسك قباتيكو كي أذننا دومن يجاك إذوا جنس وران الله تو الله يتبتمن جنس وران الله إصاوان أذني نامو يا تركي زكاتم دحالا يمقبات يسني من كربوة أتكين ibadanmu da kuma addu'o'inmu. Assalamu alaikum.
To madalla sai kuma kishin muhimman kanin labarai.
Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya kada kuri'a akan azan laifin yi wa majalisa rashin da'a kan Attorney General William Barr game da kin amincewar ma'aikatar Shari'a ta baiwa majalisar tarayya. Cikakken bugun rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar a kan kurasha ta katsalandar a zaben Amurka na shekarar 2016. Lauyan shugaban kamfanin fasahar sadarwa na kasar China ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa Meng saboda wasu kalamai da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a baya. Babbar jami'ar kudin Huawei Meng Wanzhou ana mata daurin talala ne a kasar Canada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga Amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara. Meng da lauyanta Scott Fenton sun bayyana a gaban kotu a Vancouver a jiya Laraba.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago da Abdul Aziz Turo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri.